الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwana, na wannan unguwa da waɗanda suka haɗu a wannan wuri, a wannan masallaci na Abdulrahman ibn Auf a nan ƙofar Wambai cikin garin Kano, a wannan yammaci na Lahadi na ran Litinin, a yau muna 27 ga watan Sha'ban, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2026. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka wanda ya bamu damar wannan haduwa a wannan masallaci mai tsohon tarihi, masallaci mai albarka, masallacin da ya daɗe ana gwagwarmaya a cikinsa don tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da karantar da al'umma a wannan gari namu na Kano. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake bamu dama halartar wannan wuri domin ci gaba da karatun da muka fara shi jiya, wanda ya danganci azumi. Azumi ita ce ibadar da muke fuskanta nan da 'yan kwanaki kaɗan za a fara ta, kuma kamar yadda muka sani rukuni ne daga cikin rukunan musulunci. Musuluncin mutum ba zai tsayu ba, ba zai tabbata ba, sai ya yarda da wajibcin azumin watan Ramadan. Idan ya yarda da komai da musulunci da ya zo da shi, amma bai yarda da azumin watan Ramadan ba, ba musulmi ba ne. Wannan kuma ya zanto yana wasa da azumin watan Ramadan, wannan kuma fasiki ne. Saboda haka ibada ce wanda a matsayi irin wannan wajibi ne akan kowane musulmi da ya kokari ya san hukunce-hukuncen da suka ta'allaka da wannan ibada mai girman gaske, ya san abin da zai gyara ta da abin da zai ɓata ta, kada sa ba ta yi ba. Babu wani malami da bata a cikin Suratul Arba'a, Ibn Khuzaima ya inganta shi a cikin littafinsa As-Sahih Hadithul Laqit ibn Sabira, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam to bai dawo da abin da ya zuba a bakin shi ba na ruwa, in ya yi gangancin haɗewa to nan azuminsa ya lalace. To haka nan idan bai bisa kuskure ya kurkure baki ruwan ya wuce ba wai da ganganci ba, to azuminsa yana nan. Azuminsa yana nan kamar wanda ya sha ruwa ne bisa mantuwa, kamar yadda za mu zo mu yi maganar wannan matsala. Saboda haka dan mai kurkure baki ya kurkure baki ya tofar da abin da yake cikin bakinsa da yake tsa ya tofar da shi, to ba dole bane sai ya sa wani hankici ko ya sa wani abu ya tsafe bakinsa, wannan bai zama masa dole ba domin shari'a ba ta zo da wannan ba, kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa ba dole bane. saboda haka in aka ce sai yayi wannan duk sanda mutai yake alwala ya kurkura bakinsa sai ya samu wani bani wato sai ya samu wani hankisi ya tsane bakinsa to babu shakka wannan akwai wahalarwa wanda al-Imam an-Nawawi a cikin littafin al-Majmu' ya kawo ke cewa fadar wannan akwai wahalarwa abinda yayi saura na ruwa a cikin bakinka ya hadu da yawanka wannan ba a tambaye ka game da shi ba a kuma dora maka cewa lalle sai ka ware ruwan da ka gunsa daga yawun da yake cikin bakinka wannan ai an saukar maka wannan an dora maka abinda ba zai iya yiwa ba za ka iya ya za ka iya bambance su ka ware su ka fito da ruwan shi kadai ba tare da ka bar wani abu na ruwa a cikin bakinka ba haka nan yawun da yake bakinka yawun da yake bakinka dan ka hade shi wannan ba zai da wato taba azumin ka ba dan mutun ya hade yawun da yake cikin bakinka wala azumin sa yana nan wannan bil ijma malamai ba su yi sabani akan wannan ba babu inda Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada mai azumi hade yawo babu inda aka fadi wannan kuma da a ce hade yawo zai warware azumi to da dole wannan sai an samu bayaninsa saboda kowa yana da yawo a bakinsa kuma kowa yana hada yayinsa to kuma yanzu to ba wani bayani da yake nuna hani kaga ba wanda isa kuma yazo ce an hana inda wannan bima ta'ubu bihi albalwa abinda kowa yake ciki ne yana da baki yana da yawo a cikin bakinsa kuma yana hada yawonsa to inda a ce yana shafar azumi to da sai shari'a ta yi bayani ce amma duk wanda ya tara yawo a bakinsa to kada ya hadi saboda haka idan mutum ya tara yawo a bakinsa kuma ya hadi to azuminsa yana nan ba abin da ya taba azuminsa amma idan ya hada yawo wani to wannan azuminsa ya warware yawo da ka san akwai waɗanda suke shan yawon shehi nan su to kaga wanda aka taho yawon shehi ya sha to azuminsa ya warware azumi ya warware akwai hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito tana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa sa'im wa yamussu lisanahu yana sunbantar sai yana azumi kuma yana tsotsa harshenta wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ya biyo ta hanyar wani da ake kira Muhammad ibn Dinar wanda malamai suka soki lamirin sa a cikin sha'anin hadisi sannan wanda ya ruwaito hadisin daga Aisha mis da Abu Yahya shi ma malamai sun soke shi cewa yakan zo da ruwayoyin da babu wani wanda yake goya masa baya a kansu saboda haka ruwayar akwai ta amma babu wannan karin waya musu lisana akwai asalin ruwayar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa sa'im wanda yana cikin musnad Imam Ahmad da isnadi mai inganci cewa annabi yana sunbatta ta yana azumi amma cewa waya musu lisanaha wanda bai inganta ba dan kada wani ya yi hujja da shi akan wato shan yawon shehinsa ko wani abu abu na uku ya halatta da mai azumi ko macen da take azumi ta ɗanɗana abinci inda akwai buƙatar haka wata tana girki don ta ɗanɗana ta san cewa abincin gishiri ya ji ko magi ya ji ko yaji ya ji sai ta ɗanɗana don ta ji wannan ba wai don ta haɗiye ba don ta ji kawai ɗanɗanan wannan babu laifi ko mutum ne zai sai abinci amma yana shakkar ko abincin ya lalace sai ya ɗanɗana don ya tabbatar bai lalace ba wannan baya warware azumi da haka duk wani abin da mutum ya ɗanɗana na abinci don ya gwada wannan abincin ya ji yana da kyau ko baya da kyau ko yana da gishiri ko yana da zaƙi ko yana da wannan duk babu komai ya halatta da sharaɗin abin da ya ɗanɗana ɗin zai tofar da shi kai ya haɗe kada ya ɗanɗana ji kuma ya yi daɗi kuma ya haɗe in ya yi haka to azuminsa ya tafi in ya yi haka da gangan yana sane ya ɗanɗana kuma ya haɗe to azuminsa ya abin nan amma in ya ɗanɗana ya ji daɗi abin ɗin to shi ya firzar ma da ruwa a kusa da shi ya kurkure bakinsa ya tofar to shi ke nan wannan babu komai ba zai bata masa azumi ba. Wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai jumhurul ulama, daga Hanafiya da Shafi'iya da Hanabila, duk sun faɗi wannan. Kuma ya tabbata a maganar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma, kamar da Bukhari ya kawo shi mu'allakan bi sighatil jazm, ya kawo shi daga Abdullahi dan Abbas ba tare da ambaton farkon isnadin ba, amma ya tabbatar da jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas. Ibn Abi Shayba cikin littafin sa al-Musannaf ya rawaito shi da cikakken isnadi, yana cewa la ba'sa an yata'ama al-qidra aw shay, babu laifi ga mai azumi ya dandana abin da yake cikin tukunya ko wani abu da yake bukatar ya ji dandanan sa. Haka Abdullahi dan Abbas yace. Lafazin Ibn Abi Shayba yana cewa la ba'sa an yata'ama as-sa'im min al-qidri, babu laifi mai azumi ya dandana abin da yake cikin tukunya dan ya gane yayi ko bai yi ba. Wannan athar ne sahihi, Nawawi ya inganta shi a cikin littafin al-Majmu', haka nan al-Albani a cikin littafin Sirwa'ul Ghani. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a Majmu'ul Fatawa jaladi na 25 shafi 266 yana cewa wa zawqu at-ta'ami yukrahu li ghayri al-haja, dandana abinci makruhi ga idan ba bukata. Lakin la yufattiruhu, dan mutum ya dandana ba zai barware masa azumi ba. Amma lil hajati fa huwa kal madmada, amma idan akwai bukatar da za ta sa ya dandana sai ya dandana, to wannan kamar kurku da baki ne, babu bambanci. Ma'ana la yufattiruhu, ba ya sa shi ya zama azumin sa ya kare. To akwai abin nan allurar tushe da muka yi magana ta jiya, wanda irin abin da ake tusawa ta dubura saboda rashin lafiya, irin magunguna da ake sawa suna ce masa al-hukna ko kuma al-hukna tishirjiya. Ba ko jiya na yi bayanin cewa malamai sun yi saɓani, wasu cewa suna ganin cewa tana da wato in har za ta kai ga tumbi za ta shiga can ciki ta tawarware azumi. Wani malaman da suka faɗi haka suna ga cewa tana iya ɗaukar matsayin abincin da yake shiga cikin mutum. Amma akwai malaman da suka ce a'a, ai ita ba daidai take da abinci ba, ba ta yi kama da abinci ba, kuma ba ta ɗauke da wani sinadari wanda yake a makofin abinci, illa iyaka dai kawai magani ne da zai sa ciki ya saki kawai ya fitar da abin da yake cikinsa. Don galibi irin masu cikinsa ya abin nan ko hanjinsa ya daddaure shi yake ba su irin wannan, saboda cikin ya saki su fitar da abin da yake cikinsa. Saboda haka ita tana fitar da abin da yake ciki ne, ba wai tana ƙara wa ciki wani sinadari ba ne da mutum zai ƙara jin ƙarfi ko ya ƙara jin lafiya, ba abinci ba ne. Saboda haka wasu daga cikin malami suke ganin wannan ba zai warware azumi ba. Wannan ra'ayin Hazm ne da sauran malaman Zahiriya, haka ne shi ne ra'ayin Al-Qadi Hussein daga cikin malaman Shafi'iyya, kuma shi ne ra'ayin Al-Hasan ibn Salih wani daga cikin magabata, shi ma yana ganin haka. Kuma shi ne zaɓin Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah da kuma Sheikh Muhammad Salih bin Isimin a cikin fatawansa. Kuma wannan shi ne ra'ayin da Al-Lakhmi daga cikin Malikiya a cikin littafin sa Tafsira ya yi ishara zuwa ga wannan, yake cewa yana warware azumi. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin haka, saboda girman sha'anin azumi, ba zai yi ba abu yana faruwa kuma yana iya taɓa azumi, kuma ya zanto Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayaninsa ba. Kuma da ya yi bayanin cewa yana warware azumi, to da an rawaito mana, saboda babu wani abu na shari'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma bayani wanda ya ɓace, babu shi. Ko dai ka sani ko ka jahilta, amma akwai shi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gama bayanin komai da ya danganci shari'a, har Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah ya cika addini. Saboda haka inda akwai wani bayani da ya danganci wannan, da ya shafi warware azumi da yin wannan, to da ya zo cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka faɗa, al-asulu shi ne as-siha, sihatul ibada. Mutum in yi ibada bai zo da wani abu da shari'a ta ce kai ya yi ba, ibada ta tana nan daram, kada ka busa masa ibada sai kana da dalili. Idan babu dalili to za ka bar masa ibada sai da take. Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa jaladi na 25 shafi 245 yana cewa wa kadhalika al-huqnatu la tughazzi, haka nan irin wannan cusan ta dubura baya zama kamar abinci a cikin ciki, bal tastafriqu ma fil badni, yana dai fitar da abin da yake cikin cikin ne abin da yake jiki yake fito da shi kama law shamma shay'an min al-musahhilati dai yake da mutun yazo ya shaki wani abin da yake sa ciki ya saki mutun yayi budawa ko abin da yake cikin sa ya fita daga nan mutun ya shaki abu cikin sa ya saki yana azumi yayi budawa wannan ba a cewa azumin sa ya kare saboda ya fitar da wani abu daga cikin sa wace to kamar haka ne ko kuma a tsorata mutum ya firgita kasan wani in ya firgita to sai kaga ya saki ma zawayi to kaga dan ya firgita wani abu ya fita daga jikin sa wanda ba a cewa azumin sa abin nan shine yace au faz'a faz'an au awjaba istilaqa jawfihi ko yaji tsoron da yasa cikin sa ya saki وهي لا تصل الى المعده كما wannan cushen da ake baya zuwa ga can tambaye ya shiga cikin cikin mutum har ya zama kamar abinci to wannan shi ma a bisa kaulin wadannan malamai baya warware azumi haka nan allurar da ake yi wa mutum a jijiya ko a abin nan ko a cikin naman jikin sa ko a cikin fatar sa wannan idan ba allura bace wacce take dauke da sinadarin abinci allura ce dai kawai haka ta zazzabi aka yi wa mutum ita ko ta malaria ba dauki take da sinadarin abinci ba wannan ita ma ba ta warware masa azumi sawan an yi masa ita a jijiya ne ko a cikin naman jikinsa ne to a dama tsansa aka yi masa ko a duwawu aka yi masa ko a cikin fata aka yi masa ita wannan ba za ta warware masa azumi ba wannan shine ra'ayin wasu daga cikin manyan malamanmu kamar Sheikh Ibn Baz Sheikh Salih Al-Uthaymeen sauran malamai kuma shine karar bayan abin nan al-mujamma' al-fiqh wato matattaran malamai waɗanda suke tattauna sha'anin fiqh sun tattauna abinda suka fita da shi kenan da cewa irin waɗannan allurori waɗanda suke ba masu tsayawa a matsayin abinci a jikin mutum ba sa warware azumi kaza akwai allurar da idan mutum baya cin abinci aka yi masa ita to sai ta zanto a matsayin abincin da baya iya ci wannan tana warware azumi wannan tana warware azumi daidai take da ya ci abinci ko ya sha abin sha amma ba irin wannan allura ba kaman normal allura da aka saba yi wannan ba ta warware azumi saboda al'aslu kamar yadda muka ce shine as-siha sihhatus al-ibada hatta yaquma dalilun ala fasadiha idan mutum yayi ibada kaka bata masa ibada sai kana da dalili dan ya je an masa allura saboda yana zazzabi ko yana malaria ko masa allura to kaka ce azumin sa ya lalace sai kana da dalili da ya nuna haka saboda haka allura ba ci bace ba sha bane bata matsayin ci kuma bata matsayin sha saboda haka ba a warware wa mutum azumin sa da wannan mutum yana so ya duba fatawan Sheikh Salih Ibn Uthaymeen ko kuma fatawan Ibn Baz da fatawan Lijnar Da'ima duk sun yi magana akan wannan abu na shida amfani da inhaler sakwai inhaler ta masu asma masu cutar asma kan rike inhaler idan abin ya taso su shaka daga sun sa ta a baki sun shake ta sun ja iska to kuma sai buka musu kofofin abin nan huhunsu sai su samu damar yin numfashi yadda ya kamata to ita ma wannan mutum yana azumin ramadan kuma yana azumin nafila ya yi amfani da ita azumin sa yana nan azumin sa bai lalace ba wannan ne fatawar Sheikh Ibn Baz da Sheikh Salih Ibn Uthaymeen saboda haka amfani da inhaler baya warware azumi, wanda shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malaman fiqhu na wannan zamanin suka tafi a kansa a taron malaman fiqhu da suka yi ƙarƙashin ƙungiyar likitoci musulmi na ƙasar Kuwait a 1997 sun fita da wannan ƙuduri, sannan shi ne ra'ayin Ibn Baz da Ibn Uthaymeen cewa ba ta warware saboda wannan yayyafin da yake cikin ita wannan inhaler da mutum yake shaƙa saboda asma, wani iska ce kawai take fita, iska ce wanda kuma ba ta wuce huhu, aikinta shi ne ta buɗe kafofin abin nan numfashi da wannan asma ɗin ta rufe, to wannan inhaler ɗin aikinta shi ne wani iskar da za ka shaƙa daga cikinta da abin da take ɗauke da shi na magani shi ne zai buɗe maka wannan kafofin numfashi na da yake cikin huhun mutum, amma baya zuwa wannan yayyafin baya zuwa har cikin ma'ida, baya zuwa cikin abin nan tumbi, baya zuwa can ciki, baya zuwa ciki, iyakar sa huhu. To kaga wannan ba ci bane ba sha bane, tunda ci da sha ba a huhu yake tsayawa ba, yana wucewa har abin nan, kuma da a ce ma wannan razas ɗin wannan yayyafin da aka shaƙa na iska zai kai zuwa ga hanji har kuma ya gangara ya shiga cikin tumbi, to wannan aka samu ɗan wani abu ne ƙanƙanin gaske ne, wato ba ya da yawa, abu ne kaɗan ɗin ma sosai, domin ita al'ubwa as-saghira wato ɗan ƙaramin gwangwanin shi wannan abu na ɗin ita wannan inhaler abin da take ɗauke da shi 10 milliliter ne a ciki, an san milliliter shi ne ɗaya bisa dubu na lita, an san lita, mil ɗaya daga cikin lita shi ne ɗaya bisa dubu nata, to kaga bai fi 10 bisa dubu ba na lita ɗaya a cikin shi wani ɗan gwangwanin, sannan abin da za ka shaƙa lokacin da ka shaƙe abin da za ka shaƙa 10 bisa 20 ne na wannan mililita ɗin, 10 bisa 20 ita kuma lita ɗin abin lita ɗin 1 bisa 1000 ne na lita ɗaya, kaga ba wani abin ba ka ce ka iya taɓo shi ba watakila ba zai taɓo ba, to saboda haka shi kuma wannan bakan ɗin wannan abin inhaler ɗin da ake shaƙa wato ƙaramar wannan tana ɗauke da shaƙar wannan abin ɗin, saboda haka kaga in da a ma ƙaddara cewa akwai wani abu da yake wani yayyafi da yake sauka har ya je can tumbi za ka samu ba wani abu bane, dan wani abu al-qalil yufa anhu, shi yasa aka yi afuwa da ruwan da zai makale a cikin yawonka lokacin da chemicals ne da su yake ɗauke da su waɗanda sun kai 8 kuma suna amfani ne wajen kare dadashi da kuma haƙura daga cututtukan da za su iya kama su, amma shari'a ta yarda a yi amfani da su wake ana azumi duk da wannan chemicals ɗin da yake ɗauke da su ba a hana amfani da su ba. Hadisin Amir ibn Rabi'a wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allakan, Ibn Abi Shayba ya kawo shi da cikakken isnadinsa, yana cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa huwa sa'imun ma la uhsi, na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yana azumi yana aswaki, kaga tunda ba a hana wannan yin aswakin ba duk da wannan sinadarin da yake cikin aswakin kuma zai shiga ya haɗe da yawun mutum kuma an yarda ya haɗe yawunsa, kaga dan ya shaƙi inhaler wannan ba zai warware masa azumi ba. Sannan kuma shigarsa ma kamar yadda muka faɗa shigarsa ɗin ma a ce ya kai tumbi, shi ma ba wani abu ne tabbas, wani abu ne wanda yake mashkukun fihi, ba wani abu ne da yake tabbas, azumin mutum yayin da yake azumi tabbas ne yaqini ne, amma duk abin da ba yake shakka ce to shakka ba ta gushewa saboda yaqini ba ya gushewa saboda shakka, al-yaqinu la yazulu bi-shakk, saboda haka dan kana shakkar ko wannan dan dugon iskar da take cikin inhaler ta je maka can ciki ko ba ta je ba, to wannan shakkar bai kamata ta gusar maka da yaqinin da kake da shi da cewa azumi kake ba, an gane? Yawwa, saboda haka babu matsala ga wanda suke da larurar asma su yi amfani da inhaler ko da suna azumi, babu ba su da matsalar wannan. abinda za a iya riskarwa da wannan wanda shine abu na bakwai shine oxygen da ake sawa marasa lafiya. Akwai gas na oxygen da ake sawa marasa lafiya saboda sun shiga wani yanayi da numfashinsu yake tsayawa yake cicijewa, to sai a sa musu oxygen domin su samu numfashi yadda ya dace, a sa shi a ta hanyar baki. To wannan shi ma baya warware azumi, shi ma daidai yake da waccan inhaler din, ba su da bambanci. Al-Mujamma' al-Fiqh al-Islami wanda yake ƙarƙashin OIC da suka yi taronsu, su ma taronsu na goma suka tattauna waɗannan matsaloli, tunda waɗannan duk suna cikin nawazil, abubuwa sababbi waɗanda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a da wani oxygen da ake sa mutane a baki. Saboda ba za a yi tunanin cewa a samu wani hadisi da ya ce ga hukuncin oxygen ba. Haka malamai suka haɗu suka tattauna suka ga cewa yaya shi oxygen ɗin yake, ya yake aiki, aka yi bayaninsa, likitoci suka yi bayani sai suka kula cewa wannan bai kai a ce zai warware wa mutum azuminsa ba, ila iyaka wani abu ne kawai da yake buɗa masa kafofin numfashinsa, yake kuma iya samun ya yi numfashi. Saboda haka dan mutum ya shaƙi iska da ya yi numfasa ta, wanda ba za a ce wato ya fito da ita ta numfashinsa, wanda ba za a ce azuminsa ya karye saboda wannan ba, domin wannan baya daga cin ci da sha, ba za ka kira shi ci ba, ba za ka kuma ka kirawo shi sha ba. Kuma ci da sha a cikin azumi su aka hana, amma ba shaƙar iska ba, ba ana ka shaƙi iska ba ko ka shaƙi wani abu na oxygen da zai je cikin ka kuma ya dawo, don haka wannan baya warware azumi. Abu na takwas shine aswaki. Aswaki babu laifi mutumin da yake azumi ya aswaki, musamman ma idan ya zo aswakin ba danye bane shatab, musamman ma in ba danye bane, to nan kusan ijma'i ne na malamai kan cewa babu laifi dan mutum yayi amfani da wanda yake ba danye ba. Akwai hadisai da yawa da suka zo, wasu suka kwadaitar akan yin mai azumi ya aswaki, wasu suka nuna mashru'iyyar yin haka, to amma dai dukansu ba su inganta ba. Abinda dai ya tabbata shine al-asl, al-asl shine ibaha, halaccin yin, tunda ba a samu wani abu wanda yake nuna rashin halaccin yin ba. Tunda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ayyana ana aswaki, inda a ce aswakin yana warware azumi, to da bayani zai fito karara, tunda wani abu ne da kowa da kowa yana amfani da shi a lokacin, ba zai yi ba a ce yana warware azumi kuma Annabi ya kin bayanin yana warware azumi, sai wani daga baya zo ya yi bayanin yana warware azumi, wannan ba zai yi ba. Saboda haka malamai suka ce wannan amrun ne ta'umu bihi balwa, abu ne da ya shafi kowa da kowa. To in aka ce ba a samu wani bayani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna akasin abin da mutane suka saba yi ba, to bai kamata a canza ba a ce a in azumi ya zo a hana su yi, sun saba yi kuma Annabi ya san an saba yi, shi ma kuma yana yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aswaki matuƙa, har ma Aisha take cewa ba taɓa ga mutumin da ya iya aswaki kamar ma'aiki. To kaga da yana warware azumi, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake cewa laula ana shaqqa ala ummati la amartum bis salati ma kulli salah, ba dan ka ummatawa al'ummata ba da na umarce su su rika yin aswaki, yana nufin umarni na wajibi, da na wajabta musu yin aswaki tare da kowace sallah, duk sallah da aka zo in ce to wajibi kowa ya aswaki, to zai zama akwai wahalarwa, zai zanto kowa lokaci kana yawo da aswaki a aljihunka, in ka manto shi a gida ka zo za a yi sallah ka duba ba aswaki, to sai ka fita daga taji ka dauko kuka ce wani ya ara maka, kuma kaga zai wahala. Bai ce banda lokacin azumi ba, bai ware wani lokaci banda wani lokaci ba, suka ce to wannan ya nuna kenan al-asl shine al-ibaha, cewa abin asali ne, wannan ittifaqi ne na malamai al-Shafi'i musamman Shafi'i wal Hanabila, su Shafi'i wal Hanabila su suna ganin cewa mustahabbi ne idan mutum aka yi zawali wato rana ta raba tsaka bayan azhar, to lokaci da rana ya ga dama ya aswaki, ce lafi awwalihi wa lafi akhirihi, bai ji suna hana yin aswaki a farkon lokaci ko a ƙarshen lokaci ba, farkon yini ko ƙarshen yini ba. Ya ce walam asma ahadan min ahli al-ilm yakrahu dhalika wa la yanha anhu, ba jin wani malami ba wanda yake cewa makruhi ne. Abdul Razzaq As-Sana'ani a cikin littafin al-Musannaf da Ibn Abi Shayba shi ma a cikin littafin al-Musannaf da al-Fasawi a cikin littafin sa المعرفة والتاريخ للبيهقي أشكين السنة الكبرى shirwaito da sanadi ka ganin ko da bayan zawali ne zaka iya kasuwarkinka kuma ba zai zama matsala ba ba zai zama maka matsala ba ba zai hana ka samun waccan falalan la khalufu fi sa'im inda Allah atyab inda Allah min rih al misk
na'am
to saboda ka shi ba yana yi haka nan ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas da sanadi maliki na cewa kai amfani da danye yana ganin karhancin yin amfani da danye a farko ko a ƙarshen rana kuma wannan shine ra'ayi Imam Ahmad da Isaac ibn Rahuya da wasu daga cikin malaman tabi'ai amma wasu daga cikin malamai suna ga babu bambanci kai da danye ko kai da busasshe duka ɗaya ne kamar al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da kuma al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i da Shafi'i da Abu Hanifa da al-Majran Abu Hanifa da Abu Thawr da kuma wasu daga cikin tabi'ai kamar Mujahid ibn Jabr ɗalibin Abdullahi ɗan Abbas kamar Ibrahim al-Nakha'i kamar Ata ibn Abi Rabah wanda malamai ne na tabi'ai kamar Ibn Sirin shi ma tabi'i ne to duk waɗannan suna ganin babu bambanci kana iya yin amfani da danye kana iya yin amfani da busasshe duk wanda kai kuma baka da laifi Ibn Ulayya wato Isma'il ibn Ibrahim ibn Ulayya ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na Basra a zamaninsa yana cewa as-siwaku sunnatu as-sa'imi wal muftir wal ratbu wal yabisu sawa as-siwaki sunnati ta mai azumi da wanda ma baya azumi yace da danye da busasshe duk ɗaya ne bi annahu laysa bi ma'kulin wala mashrub dan ba abinci bane ba abin sha bane to zaka iya shigar da brush da makilin zaka iya cewa brush ma da makilin yana iya zama halal shi ma tare da mutum ya kiyaye kada ya bari ya tafi cikinsa saboda brush da makilin ga yadda kake gogawa ka sa ruwa to in kai wasa ya wuce cikinka da gangan kana sane to ka yi wa kanka kasasaba saboda haka an haƙura da shi a bari sai da rana a yi aswakin shi brush ɗin a bar shi da daddare don an sha ruwa to da zai fi daɗi daga sauƙi abu na tara shi ne amfani da man shafawa mun san man shafawa shi ma yana shiga jiki yana shiga ƙofofin fata to amma yana zuwa ciki yana zuwa can uwan hanji baya zuwa saboda haka dan mace ta yi amfani da man shafawa ko jambaki ko ka yi amfani da man da ake sawa a leɓɓa ɗin nan don ya yi laushi zuwa nan ba zai warware maka a jini ba dan ka shafa wannan mayuka duk ba su abin nan ba dan mace ta je a mata makeup wannan duk ba zai warware mata a jini ba ko mutum ya sa turare a jikinsa wanda duk baya warware azumi saboda ba abinci bane ba abin sha bane kuma baya tsayawa a matsayin abinci ko abin sha abu na goma shine al-hijama kaho an san cewa wannan malamai sun yi sabani amma mafiya yawancin malamai jumhurin malamai al-a'immatu thalatha duka Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i dukkan su sun haɗu akan cewa babu laifi ga mai azumi ya yi ƙaho babu laifi ga mai azumi a yi masa ƙaho ko ya yi wa wani ƙaho ba ya da matsala wanda suka saba nan su ne al-hanabila wanda yana cikin mufradat abubuwan da mazhabar hanbaliya ta kaɗaita da shi amma duka yawancin magabata malamai suna cewa azumi baya ɓata wato ƙaho baya ɓata azumin wanda aka yi wa da wanda ya yi duk azuminsu yana nan saboda hadisin da ya zo a cikin sahihai hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa huwa sa'im yayi ƙaho alhalin yana azumi sannan akwai abinda Imam al-Bukhari ya fitar daga Thabit ibn Aslam al-Bunani shi kuma daga Anas yake cewa an tambaye Anas ɗan Malik tabi'i Aslam yake cewa abin nan kai Thabit yake cewa an tambaye Anas ɗan Malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama akuntum takrahuna al-hijamata lis-sa'im ala ahdi annabi sallallahu alaihi wasallama ku wato kuna ganin makaruhi ne ga mai azumi yayi ƙaho a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ana ta ce la la ba ma ganin shi abu ne abin ki yace illa min ajli dhaf kawai dai hukan ce kai yayi domin kai yayi jikin sa ya rauni saboda fitar da jini daga jikin mutum yakan sa jikin mutum yayi rauni yanda kake azumi baka ci ba baka sha ba da tsawon lokaci kuma kaje aka ebi jininka aka ciri wani abu na jininka to babu shakka ba ai sa'a ba jikinka zai iya yin rauni to kuma sai mutum ya fara laliban bai kare azumin sa saboda haka shi yasa suka ce to wanda yasa muka ce abinda yasa watakila aka yi wa Anas wannan tambayar Anas a Basra yake kuma mutanen Basra sun kasance idan azumi ya zo duk sai a rufe gurin yin kaho duk kantinan kaho sai a rufe su sai da daddare ake budewa to watakila wannan shi ya jawo ake yi wa Anas wannan tambayar tunda yana cikin su shi kuma sahabin annabi ne cewa ko ma a zamanin annabi haka ake ba a san a yi wa mutum kaho da rana sai ce la yace a'a illa min ajli dhaf kawai saboda dai raunin jiki ne kan jiki ya rauni ba wai dan azumi ya warware ba haka nan ibnu abi shayba ya fitar a cikin musannaf dinsa daga ibnu ulayya shi kuma daga humayd ibnu abi humayd at-tawil al-majrin anas dan malik ne yake cewa su'ila anas an al-hijamati lis-sa'im aywa am anas tambaya game da wato kaho ga mai azumi sai yace ma kunna nahsibu min zalika illa jahdahu ba abinda kawai muke gudu muke tsammanin kai ya same shi shine wahala kada ai masa kaho kuma a gama ya tashi kuma yana tangadi ko yana gani dishi dishi zai ci karo da wani abu zai fadi ya fasa kai abubuwan da za su iya cutar da shi kawai muke tunani wannan sanadin sa sahihi ne zuwa ga Anas haka nan Abu Dawud ya rawaito har ila yau cikin suran ɗinsa daga Anas da sanadi sahihi Anas yake cewa ma kunna nad'u al-hijamata lis-sa'im illa karahiyat al-juhd bamar muka cewa mai azumi ya bar yin kaho ba sai dan gudun kai ya sha wahala abinda zamu fahimta anan shine babu maganar warware azumi cewa azumi ya warware haka nan Abdurrazzaq as-Sana'ani a cikin musannaf shi ma ya rawaito daga Abu Huraira da sanadi sahihi an tambayi Abu Huraira game da mutumin da yana azumi kuma aka yi masa kaho sai ya ce a ra'aita in ghushiya alai ke kake gani in ya suma wato yana so ya nuna maka cewa kahon a irin wannan lokacin zai iya jawo mai faɗi suma amma ba wai magana ce ta azumi ya warware ba shi yasa Ibnu Abi Shayba shi ma ya fitar daga a cikin musannaf ɗinsa daga Abu Musa al-Ash'ari sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama wani mutum yake ce masa ala tahtajim binahar me yasa ba za ka yi kaho da rana ba sai ya ce a ta'murini an uhriqa dami wa ana sa'im kana so in zubar da jini na alhali ina azumi wato duk wanda yana nuna maka cewa babu wani daga cikin su da ya yi magana karewar azumi inda a ce azumi yana lalacewa ne idan an yi kaho to da ba wannan ce ansa su ba sai a ya zaka ce in yi kaho bayan ka san kaho yana kare azumi sai dai su yi maganar gajiya su yi maganar suma su yi maganar wanda yake nuna cewa wannan ya sa suke kaucewa yin kahon da rana ba wai don yana karya azumi ba so duk waɗannan asar ne daga sahabbai wanda suke nuna cewa yin kaho da mai azumi baya warware masa azumi to wannan shi ma wanda aka yi wa kahon bare kuma wanda ya yi kahon bare mai kahon shi a ce shi ma azuminsa ya warware to shi me ya yi ne ya hada shi da warwarewa azumi kawai ya yi wani kaho shi kenan sai azuminsa ko kuɗin kahon da yake tsotsawa shi ne ake cin ganin kamar ya tsotso wani abu ya shiga cikinsa Abdurrazzaq da Imam Ahmad sun fitar da Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Abi Shayba da sanadi sahihi sun fitar daga Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana naha'an al-hijamati wal-muwasalati wa lam yuharrimhu ba itqa'an ala ashabi ya hana sahabbansa su yi kaho suna azumi ko su yi tazarcen azumi kan idan an zo a sha ruwa da magaruba mutum ce zai zarce sai wata asuba daga asuba zuwa asuba annabi ya ce a'a kar su yi haka sai ya ce wa lam yuharrimhuma amma ba haramta musu yi ba ya haramta musu ba su yi kahon da kuma haramta musu su yi tazarcen azumin ba, amma ya hana su da ifka'an ala ashabihi dan ya san sahabbansa ya bar su cikin karsashi da karfinsu da lafiya dan kada su je su yi abin da zai ruguza musu lafiya. To shine sai wanda daga cikin sahabbai yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah innaka tuwasilu ila sahar, kai kakan yi zarce azumin ka maimakon an sha ruwa ka sha ruwa sai ka zarce sai wata asubar, saboda haka suna ga sujin mai ba zai basu bashi ba zai basu su yi ba, ga sai an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ya bar su su ma su koyi da shi su rika zarcewa. To shine sai yake cewa inni uwasilu ila sahar yut'imuni rabbi wa yasqini, ina yin tazarci har zuwa asuba saboda ubangiji yana ciyar da ni ya shayar da ni. Sahabbai annabi ya hana su, to amma suna ganin tunda ba haramta musu yayi ba su za su gwada, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zarce da azumi su ma sai suka zarce, sai ya ƙara zarcewa sai suka kuma zarcewa sai ya ƙara zarcewa, kai abin ba zai yiwu ba, aka kwana uku annabi bai sha ruwa ba. Annabi ya ce to wannan nake je muku saboda inni lastu kai atikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, ni ba ide ba irin ku ne ba irin ku bane, ni ina kwana ubangiji yana ciyar da ni ya shayar da ni. Kakka da ci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare mala'ika ne yake zuwa tashi shi ya ka masa abinci ya ce cikin kakka da ci wannan, an ce yana ciyar da ni ya shayar da ni, shi ana ka masa abincin gidan aljanna ne da ruwan alkausara ana ba shi yana sha. To in haka ne ai babu birgewa, babu birgewa, inda har zai ce sha a wannan yake nufi ba, wannan ya yut'imuni wa yasqini ai bil ghiza'ir ruhi, saboda shagaltuwarsa da tunanin ubangijinsa da ambaton ubangijinsa da tunanin lahirarsa ba ya jin yunwa ba, ba ya jin kishi. Idan akwai abin da ya ɗauke maka hankali ya shiga zuciyarka, to yakan sa ka manta da ci da sha a rayuwar mutum, an san ana jin wannan, to shi ubangijinsa ne a gabansa, saboda haka wannan tsayawa da yake yi wajen tunanin ubangijinsa da ambatonsa da bauta masa daidai yake da ya ci ya sha, saboda haka ba jin yunwa. Haka wannan ci ne ciyarwar da shayarwa, kakka zaci cewa abinci yake cika cikinsa ko ruwa ake kawo masa ya sha, to ina haka ne to sai a ce to ai dan ka cika sha ne, mu ma da ana kawo mana muna ci muna sha mu ba za mu iya. To a shahid anan shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su musal kamar yadda ya hana su hijama, saboda bi ibqa'an ala ashabihi, dan ya bar sahabbansa cikin karsashi da karfi ba wai dan azumin su ya warware ba, saboda shi abin da yake warware azumi shi ne abin da ya shiga ba abin da ya fita ba, ba abin da ya fita ba abin da ya shiga, ita kuma alwala abin da ya fita shi yake warware ta ba abin da ya shiga ba. Wannan shi ne abin da sahabbai suke faɗa. Abdullahi ɗan Mas'ud kamar yadda ya zo cikin musannaf na Abdulrazzaq Mu'jamul Kabir na Tabarani ya rawaito ta hanyarsa, yana cewa innamal wudu'u mimma kharaj was-sawmu mimma dakhala wa laysa bima kharaj, ita alwala ana yin ta ne daga abin da ya fita, to yayi bawali ko yayi ga'ibi ko yayi rihi kaga fita yayi daga cikin sai a sanka, shi kuma azumi abin da ya shiga ne, sai ka ci abinci ko ka sha ruwa to shine zai warware maka azumi. Imam al-Bukhari ya fitar da a cikin babul hijama wal qai'il as-sa'imi, ya fitar daga Abu Huraira yake cewa idza qa'a fala yuftir saw fala yuwa fala yuftir ko la yufattir, idan yayi mutun yayi amai wannan azuminsa ba zai warware ba ba zai kare ba. Haka nan as-sawm mimma dakhala wa laysa mimma kharaj, azumi yana warwarewa ne da abin da ya shiga ba abin da ya fita ba, to kaga ita kuma abin da shi kuma kaho ai fita ne ba shiga bane, jinin jiki ne ya fita. Imam al-Bukhari ya fitar ta'liqan Ibn Abi Shayba ya kawo shi da cikakken isnadi, haka da Ibn al-Munzir ya kawo shi da sanadi sahihi daga Abdullahi dan Abbas, yake cewa yana magana akan al-hijama lis-sa'imi, wato yin kaho ga mai azumi, yake cewa al-fitr mimma dakhala wa laysa mimma yakhruj wal wudu'u mimma kharaja wa laysa mimma dakhala, kamar dai da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa kamar da Abu Huraira ya faɗa duk bakin su daya cewa alwala ita ce abin da ya fita yake karyata shi kuma azumi abin da ya shiga Ibn Abi Shayba da Ibn Khuzaima sun fitar da sanadi sahihi daga Abu Sa'id al-Khudri yana cewa annahu kana la yara bil hijamati lis-sa'imi ba'san baya ganin laifi dan mai azumi yayi abin nan yayi kaho yanzu za mu ga cewa wannan duka magabata magana daya suke yi sannan kuma in kai kiyasin sa da sauran da jin sosai da suke fita daga mutum yana jini ne ya fita bawali ga'idi duk wannan baya karya mutum azumi dan ya fitar da shi amma hadisin da aka ruwaito kai hadisin da aka ruwaito cewa afdarul hajim wal mahjum nabi ya ga wasu mutum biyu yana yi wa ɗaya kaho suna azumi nabi ya ce to da mai kahon da wanda ake kahon azumin sa ya kare wannan hadisi yana da rauni malamai da yawa sun raunana shi to amma idan mutum yana so ya kaho kamata in yana dan ya fita daga sabani saboda Ibn Taymiya ya tare da Imam Ahmad akan wannan ra'ayin da cewa azumi yana warwarewa da yin kaho yayi a cikin risalar sa haqiqatu siyam ko kuma ma yuftir wa ma la yuftir sa'im yayi dogon bayani wajen tare wannan ra'ayin cewa mutum yayi azumi yana azumi akai mai kaho to da shi da mai masa kahon duk azumin sa ya lalace to saboda haka mutum yayi da daddare in yana so ai masa yafi dan ya fita daga cikin rudani Ibn Qudama yana cewa kana jama'atun min as-sahaba yahtajimuna laylan fi as-sawm idan suna azumi da yawa daga cikin sahabbai da daddare suke yin kaho mun ji maganganun su a baya suna yawa ce kana so ka zubar da zina ne kana so a suma ne da sauransu kana sai yake cewa saboda wahala a Basra da rana gaba ɗaya rufe guraren kaho ake yi don haka yake cewa da yawa daga cikin sahabbai sukan yi kahonsu da daddare daga ciki akwai Ibn Umar da Ibn Abbas da Abu Musa al-Ash'ari da Anas ibn Malik wasu kuma suka ce da suka ga babu matsala ko da ranar mutum yayi kamar Abu Sa'id al-Khudri kamar Ibn Mas'ud kamar Ummu Salama al-Husayn ibn Ali da Urwa ibn Zubair da Sa'id ibn Jubair to idan muka dubi wannan sai mu ga wato daukan jini a asibiti ga mai azumi yana ƙarƙashin wannan an gane yadda kaho ba zai karya masa azumin sa ba haka nan dan an yaje an dau jinin sa saboda za a yi masa gwaji ko zai ba mu wani taimako to nan ba zai warware masa azumi ba ko da kuwa jinin ya kai lita ɗaya ko min yawan sa ko mu ce jarka to sai abu na sha ɗaya duk da cewa lokaci ya yi amma dai a yi haƙuri zan tura su a haka abu na sha ɗaya wanda ya ci ko ya sha bisa mantuwa tuman da ya ci ko ya sha bisa mantuwa wanda shi ma babu komai a kansa ya ƙara shi azuminsa wannan shi ne ra'ayin jumhur ahlul ilm mafiya yawan malamai alhanafiya walshafi'iya walhanabila wanda suka saba ana su ne malikiya amma aljumhur al'immatu thalatha duk sun yarda cewa mutumin da yake azumi ya manta ya ci ko ya sha azuminsa yana nan ya ci gaba da azuminsa babu komai a kansa saboda Allah subhanahu wataala ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure kuma ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi abdullahi dan abbas Allah subhanahu wataala ya ce na'am qad fa'altu na yi muku hakan na ba ku abin da kuka roƙa saboda haka Allah ya karɓi wannan addu'ar idan ya zanto wanda ya yi abin da mantuwa bai yi laifi ba to kaga ba yi wani abu da aka haramta masa azumi ba don haka ba dalilin sa ɓata masa azumi bai yi wani abu da aka haramta masa yin sa azumi ba tunda ba shi da laifi to ma'anar ba shi da laifi bai aikata abin da aka haramta masa ba to kaga al-mahdul qiyasi ne azumin sa yake nan tunda bai abin da zai warwala masa fa innal ibadata inma tabtulu bi fi'l mahdhur aw tark ma'mur tana bacewa ne yayin da ka aikata abin da aka hana ka ko ka kirin abin da aka saka wannan shi zai lalata maka ibadarka wannan kuma kai ɗaya daga cikin haka ba baka kin abin da aka saka daga gam ba kuma bar abin da aka baka kuma aikata wani abu da aka haramta maka ba to dan bai zabata maka azumi don wasu na cewa ai cewa akai ba ka da laifi amma ba cikakkarama ba to ba cinya kafa ba mene za ka ce in rama ai ka kamar ka bi ni da kulli ne ka ce ka bi mu amma kuma ka ce sai na rama wani da kare yake azumin madama shi yasa ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Huraira annabi ya ce man nasiya huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa wanda ya dau azumi sai ya manta ya ci to ya cika shi azumin sa ma'ana ya cigaba da azumin sa sai ya ce Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ma'ana wannan abin da ya ci komai yawan sa indai bisa mantuwa ya ci kawai Allah ne ya bashi ya ci kawai ya ci banza ba magana da ce ya sake azumin idan ka ce ya sake azumin sa kaga bai ci banza ba ya dauko azumi tiryan saura wata kila bai fi minti 30 a sharuwa ba sai ya manta ya ci sai ka ci azumin sa ya rushe sai kuma ka ce Allah ya ciyar da kai ya shayar da kai wanda ciyarwa da shayarwa tun da yana wuya na gashi na kusa kai wannan ba magana ciyarwa kawai sai an yafe mun amma a ce an ciyar da ni an shayar da ni cewa an ciyar da shi an shayar da shi alama ce ta cewa wannan aikin Allah ne kawai ba aikin sa bane ba shi ya ce da gangan ya sha da gangan mu bari a kama shi aikin Allah ne yayi kuma zai zo ya ciyar da shi ba kuma ya ce sai karama ai bai tabbaki shi ba saboda ka fikin cewa ai ba a ce ai ya rama ba to a ce ya rama din mana ai hadisin sai ce to karama amma hadisin bai faɗa ba sai wanda zo kara karama akwai riwayar da Qutni da Sa'id da yake cewa fala qaza alai suka ce ta ita bata inganta ba ko bata inganta ba wannan din ya isa haka nan wanda ya ci na 12 wanda ya manta ya ci wanda ya yi zaton rana ta faɗi ya yi tsammanin saboda akwai limi ko hazo shi kuma ya kagu kila ya sa abin a gabansa yana ta jira saboda haka sai ga cewa kai yana tsammanin yana da karfin zaton cewa rana ta faɗi yana da karfin zato yana da azzannul ghalib ba shakka ba a lura akwai shakka in kana shakka ko kwanto wannan ba halatta ba halatta in kana ko kwanto rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba kakkaci sai ka tabbatar amma in kana da karfin zaton cewa ta faɗi ba shakka kake yi ba to in ka ci sai kuma ta bayyana ba ta faɗi ba to shi ma babu ramuwa a kanka wannan shi ne ra'ayin mazhabar Ishaq ibn Rahuya riwaya an Ahmad da Dawud da Ibn Hazm kuma Ibn Hazm ya danganta wannan zuwa ga jumhurin salaf wato magabata shi ne maganar ra'ayin Al-Muzani daga Shafi'iyya shi ne ikhtiyarin Shaykhul Islam Ibn Taymiyya da Ibn Al-Qayyim alayhima rahmatullah dalilin wannan ko shi ne faɗan Allah wa laysa alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum kike ba ku da laifi cikin abin da kuka yi kuskure sai abin da kuka yi da ganganci wannan shine ake kama ku na ayat da muka karanta rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ina nuna cewa Allah ya yafe mana haka nan a cikin sahih al-bukhari akwai hadisin asma bint abi bakr dake cewa afarna ala ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm ghayl thumma talat ash-shams min wato sharuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin akwai abin nan lillumi a sama sai kuma rana ta bayyana shi ne aka tambaye Hisham ibn Urwa cewa to salama an ce salama sai ce to dole ne salama Ma'mar yake cewa na ji Hisham yana cewa la adri a kazau am la ban sani ba salama ko salama ba wannan ya nuna cewa ba a ruwaito cewa salama ba ba a ruwaito kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su salama ba da a ce an umarce su salama to da wannan yana daga mafi muhimmancin abin da ita za ta ruwaito mana ba sun shaɗin ba sun shaɗin ta ce an samu rama amma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa mun sha ruwa muna zaton rana ta faɗi sannan ta kai shuru bayan sa salama wannan ba fiƙo ba ne saboda haka da a ce salama to la hufiza lana da an kiyaye wannan ma kuma da an kiyaye da a ruwaito saboda haka mutumin da yake zato wato yake karfan zato shi ne azzannul ghalib cewa rana ta faɗi kuma yake zaton cewa wato yake da karfan zaton cewa alfijir bai fito ba sai ci gaba da cin abincinsa shi ma ba shi da laifi idan ya bayyana cewa ya hudu saboda cewa Allah cewa hatta ya tabayyana lakum fa'lamuna fajrun ba wai mujarrad tulu'il fajri yake magana ba tabayyana tulu'il fajri Allah ya magana shine ya bayyana gare ka cewa ya fito dan ya fito bai bayyana gare ka ba kaci kasha wannan baka da matsala ayar da mun cewa sai hatta ya tabayyana kai bai bayyana gare ka ba mai laifinka daman an ada ka ne da bayyanar ru'ul fajri ba da huduwar ru'ul fajri ba da tabayyin dinsa da Allah ta yatla hatta yatla al-fajr sai faɗa haka kuma sai bai faɗa haka ba wanda yake nuna maka abinda ake so shine ba haramta maka ka ci ka sha ba sai lokacin da ka tabbatar ya bayyana gare ka cewa al-fajr yake to a lokacin ne ya haramta ka ci gaba da ci ko sha da wannan mintuna na suka kare tun dazu muna fatan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada kuma ubangiji ya tsaye mana sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من قول ما ألا دونا أو عيان من تشدى ما شاء البركة ما هو أقول لك تكون تكي أم فندم أو أمدم كل أتفارى وأتفارى هو أمدم ما أرى أبو مسائل لنا أجيني ألا أجي أنا فهذا ديواني كاذب ديواني الحمد لله هو بودي معنا اصحاب الايمان الله يبارك فيك مالك امين الله كاذب وانا نشوف كل ما هو كده مالك الحمد لله نعم والله بودي كما الحمد لله يمكن مين تعمل لا بودي مع الله بيسوي الايمان الحمد لله دوبي ده شيدا دوبي ده شاطر وكما دوبي ده اشرنا الشيء الله يسعى دولة الحمد لله الله يسعى دولة الحمد لله لسه فوقون اللي يجب أن تجاريه أوش لسه فوقون اللي يجب أن يجب الشيء أعزيز كنا فارين محمد أحمد الوغال أمو هجوة لقوش أمو كتب رمضوا الزوء أي وهم وتوى سنة أخوة كتبه أولا وكتهرجة جريجة باقية أقول إذا قلنا لك شافا kitin sanadin zuwan ɗanka mori gidan kasu daga lokacin ayyukan fata ya fito da abu ta zaƙi kara kuma inda za ku gani da jama'a ka fara hidimar kuma wallahi alhamdu sannan shi ya raka gaji shi malam kabiru bashir abdulhamid haya shi ko kuma shi ma ina ɗan ina ne dama an gudu da Allah ya kai wannan majalis shi Allah ya yi wannan tunanin ko ya gudu da to a hanyar wani na tsara da alamun da ya kalasu inda ya aka kafurin Allah ya kafa mu alƙur'ani na dawo da Allah ya kafa mu sallaci ne alƙur'ani da ta amman ta wani kai gani miki kuma an gida mana wani masallaci wanda yake rabin da su kirma da yake ganin wannan masallaci domin kai ne mai cike cike da masallaci ya haka لا إمام البخاري لا هو اللي سأل الله بالبيت أنت عليني هكا سووا أنت إلا أنت علي مكان سووا ديني ما برجع ما جعل ذلك لكن برجع يعني كان يبال السبيل وعاد إلا هكا من أمة من سمد بسوطة نمبا ولأك يا مانا نمب تنجي دي كما أمنا نرنسي كما أمنا حديد أمراء الحمد لله وكما ذا نتيجة جوانا بسنة الله الحمد لله كل الحاكة الخير أعيني أعطو إن أعيني الجنة wannan muna faɗa ne isa ni'imar Allah da yi masa la ba su gumi ya albar abin da kuma sallatin Sa'id ibn Zaid mutane da jami'ar riga wannan shi azar ko shi da azar ko shi ba garba ko shi bisha ba haka ra su yake a gurbin ba wannan ne shi da yake amma da Allah ya sa gurbin albar ya Allah da kai Usman bin Affan al-Furqan Quraishi Allah Allah ya sa gurbin albar watan mun ba Allah Allah ya tsara mu rayuwa Allah ya tsara mu jiya da kwanan sai aiki wallahi nan gurbin gurbin da Allah
alhamdulillah
akwai lokuta na baya shekara ta 2000 da muka saka shabab ahli sunna wanda yake nan malam baba ba sun san lokacin malam abin lokacin wanda yake kofon banda zage zango kofi turai ciro mawa zage ahli sunna ta amu su mun san junan mu kowa ta sai in za mu mitin lokacin ba DSM ni nake bi duk gidan su kowa kai mai takarda
na'am
kai mai takarda to azami mitin rana kaza ko dai anan ko a sa'a
na'am
gurbi muke miki kuma sai in Allah a wannan lokacin da kowa ya zo abinda bazan manta da shi ba wata rana zo ka bo muna mitin anan gurin ara za a sa wani karatu shi ake cewa wannan kofar take mai magana wannan kofar dan ake ji ba ko wanda ya saba zuwa nan ya san wannan kofar matsala ce ya wannan malin sani alkalawi a shida wanda kuma yanzu ya kaga gari an fara yi kokari ke taki ce ce wallahi ba za a ji ba da ko don mun ce ko wallahi shi mu Allah ba a ji ba har da ko Allah 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 ko bishin da shi ka kawo wannan wallahi in na ga wasu ke yi sai ka ji tawakkal a lokacin anan mu ci idan ana karatu a nan sai mun hada ogo da yan sa da yan wan bukari sai mu tafi ba sai ka to kai ka dai ba ko tuna ma mun dula ko ke ba ko a wasu ma wan sa hakke ba ba mun ne ko da ta tuka ko wanda yake Allah na ku kun ba akwai mutum da wallahi a cikin ne yake da daddare sai mun raka cikin dare mun kai shi shagon da ya shiga inda mun dawo kuma ga ba su shi shiga saboda so ne ku tuna wani abu na ɗauke nan tsaye a nan akwai wani bawan Allah da ya hana ɗansa zuwa nan matsalar ya sa mai takunkumi da muka yi mikin aka ce aiwa ne yana cikin matsalar ta ya sa wani tuntani da ni da wani da ɗan uwa ma Nasiru Ibrahim da yawa mutane ka kai shi a kai muka je muka same shi muka kwanta da yaran hankali muka ba shi haƙuri da suke kai haƙuri wallahi sai in Allah ya zuwa yaron yana da majalisi da yake karantarwa ma yakunsa ta ci watan biyu kaɗan da muka haɗa wajen wata jana'iza sai ce ai abokin wani mara yanzu ba a ɗaya mun da ko haushin ne yake ba Allah ya kafin sarki ya saka malam da su da waɗanda suka gajince wato shi da gaisa da ƴan uwa da malam kuma godiya sai kuma mu juya cikin haular alhaji kukurawa goma ko a magajin ruwa a ranar shi shi ba ya yi gobe a ɗanyen da a kai gajiya mana ya gaji kuma dare ya fara yi ya yi wani
bana Muhammadu abin wa abin Muhammadu abokar wuri wannan lokacin gona an yi ne an yi ziyara na da shi amma wannan da gudu ba an yi ta ungo ta ce ganin kan ana da je faje fi an farko da gidan wannan gidan wannan ba wallahi dai ne su ke kuma magana ne kyau in ce sunan manzon Allah ake ya ka sai ta ji ko ungoyin garin nan sun girgiza ya kuma su suke yin sunan bidiya suna gani idan an kyala wajen da rafi da ni to da wani mun an yi bidiya ta riga ta zama mushi sai da kuma ta kuma ta dauka amma ba su yi kori na ba Allah subhanahu wataala ya ainihin maganin su domin man tsaya ne na fi ainihin malam Jafar Allah ya raya ta hanya ainihin gani ainihin da abin da yake fata amma ne Allah ya karɓi mu Allah ya karɓi shi amma kan bayyana ainihin da kai ko ki wa tiyawa amma babban kai ba wannan ne aya ne ko bi Allah ya karɓi mu Allah ya karɓi mu Allah ya karɓi mu ainihin wato din an samu ya wuce addu'a ba ta wuce ya ta amma din addu'a da ke
insha Allah
ta ta wuce amin ko mun ga nan bai ta ta ko insha Allah ku ba da
tsari insha Allah imam Salih Ahmad Zango babban imam wannan masallaci kuma shugaban kwamitin wannan masallaci wanda ni ma memba ne amma wani ya kore ni Allah ya baka da izini
wallahi mu gode ma Allah din duk kuskure da nake ne gowa ta fuska da ada
ina nan yanzu ya ba ta tare da mu gode ma Allah amma nawa ne wanda da ba ta tare da mu yanzu ke tare da
mu alhamdulillah
ko yanzu na gani ko ko ba ka
ina da ku ne ku ba ta da na yi da ku da Allah ya saka
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته تفكمنا وديعك الله جنونا من وانا رانا عندما متقضة تنتفقون متقضة تنظام جماعة عدبهم عكبا tsakiyar gari a tsakiyar kofarwan bai a manya da yara wanda da mutane kaɗan ne ƙalilan kamar yadda wani ya yi bayani cewa wannan guri da duk wanda yake zuwan sama zai ga kawai ya samu tsangwama da sana'a cikin al'umma gabakiɗaya. Na farko abinda zan yi shi ne godiya ga profesa da ya samu dama zuwa wannan majalisi ne albarka wannan majalisi zuwan profesa ya ƙara ɗaukaka daman gidansa ne sunna cikin eti wani abu profesa yake koyarwa a wannan majalisi tun kafin a gina wannan masallaci saboda haka malaman da suka karantar a wannan majalisi suna da yawa manya-manyan malaman ahlu sunna waɗansu suna da rai waɗansu sun rasu Allah ya jikansa Allah ya gafarta Malam Jafar Allah ya jikansa Allah ya gafarta masa yana ɗaya daga cikin wanda ya koyar a cikin wannan majalisi mai albarka Malam Abubakar Hussein Allah ya jikansa ya gafarta masa kuma ya zo ya koyar wannan Professor Abubakar Jibril na biyu ke shara da ransa Allah ya ƙara masa lafiya wallahi shi ma zo wannan majalisi ya koyar Malam Muhammad Bin Usman shi ma ya koyar a nan Jalungo wanda aka sani shine shugaban majalisar malamai shi ma ya koyar a wannan majalisi wanda ya sani ya sani sannan profesa Salafa Kitin Allah ya kara masa lafiya shi ma ya koyar a wannan majalisi suna nan da yawa sannan malam Sayyid Ibrahim shi ma ya koyar malam Sani Ashir ya koyar malam suna nan dai da yawa da baki dai sun koyar a cikin wannan majalisi kafin mu ajiye wannan abun magana muna so mu ƙara yaushe ma ya kuma addu'a ce Allah ya ƙara masa lafiya. Sannan za mu so mutane za su so su ji taya aka yi zama ahadis sunna. Da muna faɗai taya aka yi aka yi wannan majalisun. Inda shi ma ba yi haihuwarsa aka yi cewa ahadis sunna ba ne, a'a. Shi ma da muridi ne kamar yadda ya gaya mana. Ya muridi ma da ƙarfi. Saboda haka da kuma yana shi ma halara ta yi girgiza. Sai dai mu ce sunna ta yi girgiza. Saboda haka abinda ya ba mu labari cewa yadda aka yi zama ahadis sunna. Alhamdulillah yana kuma gode wa Allah ga wannan abu. Da kamar yadda aka sani cewa ba a yin tafsiri kamar yadda su professor suke tafsiri duk sati na Al-Qur'ani. A'a da sai azumi ake tafsiri wanda yake da shekaru ya sani. To saboda haka idan azumi ya zo akwai karatun da ake a nan unguwan ne wanda ba na ahadis sunna ba. To shi ya kasance da shi da abokanansa can suke zuwa suke jin wannan karatun. To akwai yayansa wanda ƴaƴansa ma su ma membobi ne a wannan majalisi shine Alhaji Uba mai yadi, Allah ya gafarta masa. Shi ya kasance idan suka tafi wancan karatun shi kuma sai ya tsaya a samansa sai ya kamo Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Radio Kaduna kenan. Idan ya ji yana ji yana ji yana ji har sai sun dawo. Idan suka dawo to sai ya tambaye su sai ya ce me kuka ji a can me kuka koyo. Sai ki taka mutane sai ce ko kuma shehu an ce shehu ya ce kaza shehu ya ce kaza kamar yadda dai ake yi a yanzu. Sai kuma sai ce to ka gama sai ce eh sai ce to ni kuma na ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Saboda haka tun yana ji yana ganin kamar a'a wannan abokin gaba ne shi dai can dai inda ake magana shehu can zai je yana mai mutu. Akwai lokacin da ya ce kai shi ma dai bare ya tsaya ya ji wannan wa'azin. Ya ce tunda ya ji wa'azin nan sau daya ya daina zuwa wancan halarar ta girgiza ya daina ta gaba ki daya ya dawo yana sauraron Malam Abubakar Mahmud Gumi kuma Allah ya fahimtar da shi sunna ta hanyar Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa ya gafarta. To tun daga nan ya watsar da wancan gabaki daya. Da ya gaya mana cewa idan ana maulidi shi zai yanka sa kuma zai yanka raguna amma wallahi ba zai ba iyalin salama ko dai ba. Saboda an masa wa'azin cewa in dai aka yanka wannan nama to gwanin mutane maulidi su ci akan iyalin su ci. Saboda haka shi kuma gabaki daya iyalinsa idan aka yanka din ba sa cin nama ko daya sai dai su gama jin kanshi gabaki daya amma sa hakura. Saboda haka tun da yanzu wannan ya daina wannan hidima ya dawo yana yi wa sunna hidima shi ne asalin asasa wannan majalisi da ake gani mai albarka kuma ya yi gwagwarmaya da mutane da yawa. Akwai waɗanda suka taimaka masa Allah ji ɗansa ya gafarta waɗansu suna da rai waɗansu ba su da rai alhamdulillah. Kuma sannan yana da alaƙa mai ƙarfi da Alhaji Ibrahim Bulbula, Allah ji ɗansa ya gafarta wannan nan ma da wancan majalisin da wannan duk ɗaya suke ɗaya daga cikin muƙarraban Alhaji Ibrahim Bulbula, Allah ya gafarta masa da jumla tare da shi domin kowa ya sani shi ne farkon suna a cikin wannan ƙwarin gwiwa gabaki ɗaya. Saboda haka muna godiya Allah Ubangiji ya kashe mu akan sunna ya raya mu akan sunna kuma su profesa irin wannan ilmantarwa da suke mana Ubangiji Allah ya saka musu rakai Allah ya haɗa mu a gidan aljanna a waɗanda suka haɗa wannan a nasha Ubangiji Allah ya saka musu rakai. Sannan ba za mu manta da ɗan kwamitin wannan masallaci ba domin lokacin da Alhaji ya tashi kowa yana da tsanciya shikenan majalisi ya mutu a majalisi bai mutu ba saboda taimakon Allah. Sannan waɗannan ƴan kwamitin masallaci su ma Allah ya saka musu da kai. Sannan da ƙarshe ga Malam Aliyu shine zai ke tattiri da wannan masallaci duk gyaran nan da aka yayi gabaki ɗaya daga ta hanyar Aliyu aka yi shi Allah ya saka musu da kai. Allah Ubangiji ya komar da kowa gida lafiya kuma Allah ya kawo mana profesa ya ta zuwa wannan majalisi a yau. Kuma Allah ya komar da shi gida lafiya. Assalamu alaikum.
Allah ya gafarta masa. Allah ya huta. Amin. Allah'a emanet olun.